بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وديات تبتك الله تبارك وتعالى لهذا فسكوكم ونما سلاتي البركة نا مسجد النور أولا ببنبرني نا تغيى نيجيريا أبوجا gaban waɗannan fuskoki masu albarka. Ina mana fatan alkhairi a wannan rana, ina fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da za mu tattauna a kansa. Maudu'inmu da za mu yi magana a kai ya shafi kowa da kowa, na ce kowa da kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba. Za mu yi magana a kan shakhsiyatul bariza, a'azamu basharin fil ala, wani mutum fitacce mai matsayi wanda a duniya Allah bai taɓa yin wani ɗan adam mai daraja irinsa ba, shine Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai buƙatar lokaci bayan lokaci a rinƙa yi wa mutane bayanin daraja da matsayi da ɗabi'u da halaye na ƙwarai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Don haka wannan lakcia muka sa mata suna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mubtada ce da khabar, Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. So jaka ce mai faɗi da kaya da yawa a cikinta, zan yi ta buɗewa ina warwarewa ko kuma kuna karɓa. Wannan bawan Allah shine khairu ahlil ardi nasaba, a duk duniya ba wanda ya kai shi kyakkyawan nasaba, ala al-itlaq, sake ba kaidi. Shine yake da nasabar da tafi ta kowa, wadda hatta maƙiya waɗanda ba musulmi ba sun shaida a kan wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya ba shi. Mutanensa su suka fi mutanen kowa. An yi annabawa, an yi manzanni da yawan gaske, kuma duk kowane annabi yana da mutanensa. To duka ka haɗe mutanen annabawa da manzannin gabaki ɗaya, babu mutanen da suka kai mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja da matsayi. Kamar yadda kuma ƙabilarsa ita ce mafi ɗaukakar ƙabila, shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب حرزوا كرشي نسبت تتنا تكيوا إزوا قتن النبي إبراهيم شيني إسماعيل كنما زال الله صلى الله عليه وسلم جي كالي لدكين جي كوكين النبي إبراهيم عليه السلام شيسا هي كتير النبي إبراهيم وبعضين شيني واندا. Wannan matsayi zai bayyana mana a cikin insha Allah ta'ala tattaunawar da zamu yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a Makka, wannan sanannen gari a duniya, shahararren birni, ba wanda bai san shi ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowa ya san garin Annabi. Sai ya mai da garin ya zama popular gari, sanannen gari, don kar ma a ce a ina aka haife shi, a yi ta tambaya a kasa gane garin da aka haife shi. Kowa ya san Makka, ko ya faɗe ta da Turanci ko ya faɗe ta da Hausa, Makka ne Makka ce. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa hijira daga Makka ya koma Madina, ya daɗa kafa daula Islamiyya, wanda daga nan ne ya yi ta ainihin yaɗa musulunci har ya zo mana nan inda muke sallallahu alaihi wa sallam. Ya yi rayuwa ta haƙuri ƙwarai da gaske, wanda a tarihi na musulunci ana so musulmi ya rinka karanta tarihi yadda annabi ya rayu a Makka, da yadda ya rayu a Madina, don ya koyi haƙuri, don ya koyi juriya, don ya koyi mantuwa a kan wasu abubuwa da za a iya tunkararsa da shi ko a tunkara addininsa. A matsayinsa na ɗan Makka, iyayensa sanannu ba baƙi ba, su ne asalin gari, su ne tushe, amma ta kai ga lokacin da aka kore shi a garin Makka. Aka hana shi bauta wa Allah, aka hana shi ibada, aka hana shi ya tashi ya ce Allah, ya ce Allah aka ce ƙarya yake, ya ce gaskiya ya zo da shi aka ce matsafi ne shi. Ƙalu innahu sahir, sun ce matsafi ne shi, sun ce maƙaryaci ne shi, sun ce kaza, babu abin da ba su gaya masa ba na ɓatanci. Amma idan kare yana haushi, kana kan tafiya ba ka waiwaya shi. Dan waiwayansa ɓata wa kanka lokaci ne. Yau ga shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da'awarsa ta kai. Ya yi aure a Makka, ya kuma auri shahararriyar mata, Nana Khadija binti Khuwaylid as-Sadiya, wanda take sananniyar mata ce, kuma mace mai daraja, kuma mace mai matsayi. Allah da hikimarsa da ya zo sa ya fara yin aure, sai ya auri Nana Khadija a matsayin bazawara, kuma ta auri maza guda biyu ta haihu da su. Yana da shekara 25 ya auri Nana Khadija, ita ma tana da shekara 25 ya aure ta. Wannan shi ne zancen da ya fi inganci, ba shekara 40 kamar yadda aka yada ba da sauransu. Wai mai hikimar haka? Don a ɗaga darajar zawarawa, a ƙara matsayinsu da kimarsu, sannan kuma don a nuna maka ita wannan duniyar duk abin da ka sani to mai ƙarewa ne, babu wani abu mai tabbata. Kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, komai mai ƙarewa ne. Kuma Allah ya zo ya bashi dukkan wani matsayi da duk wata mace da zai iya zuwa ya aure ta, da yawa daga cikin matan da ya aura zuwa suka yi suka ba da kansu gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana da matsayi, yana da ɗaukaka, kuma Allah madaukin sarki cikin hikima da ya zo ambatan sunan shi Muhammadu sai ciro shi daga sunansa, kamar yadda ya ce wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada Muhammadu. Allah ya tsagan masa suna daga sunansa don ya girmama shi. Kenan in kun fahimce ni, mutum ne mai girma, kenan mutum ne mai daraja, mutum ne mai matsayi. Shi zul arshi mahmudu, shi kuma Muhammadu sunansa Muhammadu, Allah mahmud, shi kuma Muhammad, duk kusan abin guda ɗaya ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya yi shi ya zama cewa al-uswatul hasana, abin kyakkyawan koyi, fi kullin ahwal, a cikin dukkan yanayi, kuma wali kullin nas, ga dukkan mutane gaba ɗaya. Duk ɗan kirki, duk ɗan arziki, duk ɗan mutunci, duk ɗan da ya san ya kamata, to zai sha'awar ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ko bai koyi da sallarsa ba, ko bai koyi da azuminsa ba, to ya yi koyi da kyakkyawar alaƙarsa da mutane, ya yi koyi da tausayinsa, ya yi koyi da jin ƙayinsa, ya yi koyi da taimakonsa, ya yi koyi da tsarin mulkinsa da shugabancinsa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira. Haqiqa kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama uswa hasana, kyakkyawan koyi, ma'ana ai yana da dabi'u na kwarai da za a yi koyi da shi. Amma ga wanda yake fatan kuma yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya da ranar lahira, wa dhakara Allah katira, manzon Allah shine shugaba, shine jagora. Manzo Allah yana nan a matsayinsa na malami, wani lokacin ɗan kasuwa, wani lokacin miji, wani lokacin uba, wani lokacin malami, wani lokacin ya fito a ainihin fakiri, wani lokacin ya fito a matsayin mawadaci. Kai, dukkan mutane gaba ɗaya suna da buƙatar sirarsa, su san tarihinsa, su san irin kyawawan ɗabi'u da Allah ya girmama shi sallallahu alaihi wa sallam. Kaɗan daga cikinsu, mutum ne mai girmama mutane. Shi aka ce idan ya zo zai maka magana, to yakan fuskance ka ne, ya baka full concentration, ba a yi masa magana yana sama-sama, a'a, idan zai fuska zai magana da kai sai ya juya ya kalle ka gaba ɗaya. Komai karancinka, komai rashin wadatarka, komai rashin darajarka, komai rashin matsayinka, idan takallama aw kallama an-nas yi idan zai magana da mutane to yakan fuskanci mutane gabaki daya sannan kuma yana yi mutane magana da abin da za su fahimta idan yaje inda ba a gane yaransa to sai yayi magana ya sa a fassara musu abin da yake nufi sannan kuma kullun annabi yana yi mutane magana da abin da suke fahimta suke iya dauka baya zuwa ya gaya musu abin da hankalinsu da zai dauka ba yuhaddithu an-nas bima ya'rifun yana yi mutane magana ne da abin da suka sani kuma yana musu mu'amala bil lutfi wal rahma mu'amala ta hanyar tausasawa da jin kai da tausayi sallallahu alaihi wa sallama idan ka zo dangane da abinci shi kan duk wani abincin da ya saukaka to abincin sa ne baya aiban da abinci komai aka bashi in zai ci in shahahu akalan wa illa tarakahu kamar da imamu tirmidhi rawaito a cikin shama'il muhammadiyya idan an kawo masa abu in yana so zai ci kuma shi baya cewa sai kaza sai kaza komai abinda Allah ya hore a lokacin to shi yake ci amfani da shi ya wuce wurin shimfida duk abin da ya samu ita ce shimfidarsa matarsa sun ruwaito mana cewa shimfida nan sallallahu alaihi wasallama ciyawa ce ciyawa ce aka sa aka lullube ta aka yi kwanciya wata rana wata daga cikin matansa ta yi masa shimfida sai ta samu mayafi sai ta ninka mayafin gida biyu gida uku haka dan ya dan gilaushi sai ya kwanta sai ya bacci mai tsawo sai ya aka yau ya kai wannan lokacin haka bai tashi ba sai duba sai ga ashe shimfidar da aka yi masa ne mai laushi da yawa sai ya ware ta yace kar a sake masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a annabar rahama a cikin ciyawa yake kwanciya ciyawa yake kwanciya ina mai mace wannan kalmar dan ka san cewa lalle Allah ya maka ni'ima lalle Allah ya girmama ka lalle Allah ya baka koda kana ganin cewa bai baka ba amma wallahi ya baka wannan mutumin fa a duk duniya ba wanda yake shi kuma duk duniya ba wanda Allah yake so sama da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda ya zo masa abokin zaman sa ne kowaye ko yara sai ga yana hira da su kamar abokanansa ko da tijo ko karamin mutum ko babban mutum kowa abokin zaman sa ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba takura wa kansa ya nemo abin da babu shi ta wahala a rayuwa ba shi ne ake cewa ma takallafa mafqudan abin da babu shi ya mutsanta wa kansa sai ya same shi baya yi kullum abin da ya samu shi yake amfani da shi sannan kuma wala radda mawjudan abin da ya samu kuma baya gullar da shi baya jefar da shi yace baya so baya aibanta duk abin da Allah ya masa na arziki idan ka zo dangane da sirarsa malaman tarihi Allah ya musu rahama sun sifanta mana annabi ba abin da basu bari suka bari a cikin sifofinsa komai sun yi mana bayani gangan jikinsa komai halitta tafai aka yi bayani akan shama'ilul muhammadiyya sifofinsa na halitta da sifofinsa na ɗabi'a har fuskarsa wato irin yadda yanayin fuskarsa suke tsawonta da fatinta da siririnta duk an gaya mana har gashinsa an gaya mana furfura nawa yake da ita tsakanin kansa da gemunsa adadin furfurar kafin ya bar duniya sai da aka irga aka faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya yake wa mutane magana an gaya mana in ya zo magana yana yi a cikin nutsuwa yana yi a hankali yana kuma magana yakan maimaita ta da mai rubutu zai rubuta to zai iya rubuta abin da annabi yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta motsa hannunsa da yake yi idan yana magana duk an ruwaito mana cin abincinsa ya yake ci an ruwaito mana in abu ne da zai ɗauka da hannunsa to da wannan hannaye ƙwaya uku yake ci da wannan babbar yatsa da wannan manuniya da ta tsakiya haka yake ɗauka abinci yake ci sallallahu alaihi wasallam baya cika hannunsa da abinci har ta kun hannunsa baya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana cin abinci daidai cikinsa baya cin abinci over yanda zai iya cutar da gangan jikinsa ko kuma ya cutar da abokin cinsa wanda yake ci tare da shi idan ya zo shan ruwa an gaya mana yana idan zai sha ruwa da yawa yana sha da numfashi uku ya makwarwa ɗaya in an ce numfashi ɗaya zai sha iya numfashi sai sauke sai kuma ya daɗa sha sai sauke wani lokacin yakan wadatu da numfashi ɗaya wani lokacin da numfashi biyu hatta abun hawansa an gaya mana yana hawa jaki yana hawa alfadari yana hawa kaza duk dabbobin da annabi yake hawa duk an ruwaito har aka ruwaito wata rana ya hau jaki ya tuko da shi ya fadi har ya ji ciwo har ake zuwa gida ake gaishe shi sallallahu alaihi wasallam an ga yana yana tafiye tafiye ga kuma tsarin da yake yi in zai yi tafiya saboda adalcin sa idan zai yi tafiya to yakan yi wa matansa ƙuri'a ne adadin matansa gaba daya ba zuwa yake ya zabi amarya ba ba zuwa yake ya zabi wace ga dama ba a'a ƙuri'a yake yi ƙuri'a kuma an barwa mutane su yi ga bisa dukkan yanayin da suka ga za su yi duk dabarar da za ka yi ta fito da sunan ƙuri'a a musulunci to ba laifi za ka iya yin ƙuri'a wacce Allah ya sa rabanta ne sai ɗauke ta da nan nake jawo hankalin mutane waɗanda suke da iyali sama da guda ɗaya ku ji tsoron Allah a kan matanku ku kyautata mu'amala ga matanku kada mutum ya zubar da mutuncinsa a idon iyalinsa idan ya zama baka da kima a idon iyalinka sun sufanta ka da zalunci sun sufanta ka da kama karya to ba za ka yi mutunci a idon mutane ba mata suna kuka da yawa ƙwarai da gaske dangane da rashin adalcin da ake musu idan an zo tafiye-tafiye mutum ne yana yawan tafiye-tafiye ko zai je wani guri kawai sai ya tsaya ya darje a cikin matansa sai zaɓo shi zai zaɓa shi kawo farko ɗin shi da ke za a tafi wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ba shari'a ba ne wannan ba addini ba ne sai dai inda sun matan sun haɗu sun yarda ƙuri'a ake musu idan kuma kai ƙuri'a wa guda uku ko guda huɗu ɗaya ta ci to na tafiya idan za ka yi to ita ba ta cikin ƙuri'a don kar ka ce sake shigowa a zo a yi dake wataƙila ba ka ba ta dike ansar ka ce in kin ga takarda mai ɗan baƙi-baƙi a gefe ita ce ansar ki ɗauka kar ka yi haka ka cire ta a gefe sai ka yi waɗannan guda uku in ɗaya ta ci sai ka tafi da saura guda biyu idan ka sake zuwa sai ka sake yi waɗannan biyan in ka sake zuwa kuma sai ka yi ƙuri'a ba sai ka tafi da ita wani bawan Allah ba shi da lafiya ya ɗauki cikin matansa yana tafiya suka ce alhaji mu ma muna buƙatar mu je mu ga inda ake gani ba za a je da ku ba ya ta faɗa ya taɓa laifin ba yadda za a yi da shi manyan mutane a gidajensu sai abin da Allah ya kuru mulki suke bugawa na fitar hankali sai dai Allah ya tsare Allah ya kiyaye amma akwai ranar babban mulki ranar tashi alkiyama ranar da za ka zo ka yi bayani ya ɗauki mata ya tafi da ita ashe ba shi da lafiya ne jinya ya ce suka tafi suna Allah ya isa an shiga hakinsu insha Allah da ya je can ɗin ya mutu a hakan ya tafi wannan mata idan an tafi da ita a bata kuɗi a bata daloli ta je ta yi sayayya a bata kaza ai komai da ita tana tare da miji ba tare da haƙƙi ba kuma gobe ma an zo ita za a ɗauka yaya ƴaƴanka za su ganka da daraja ka wulaƙanta mahaifiyarsu yaya matanka za su ganka da kima ka nuna kwaɗayinka a fili to mu gyara wannan gaɓar gaɓa ce ta gyara manzo Allah ya ce duk wanda ya yi rashin adalci wa iyalinsa zai tashi ranar tashi alƙiyama wa shiqquhu ma'il ɓangaren jikinsa a shanye skeleton zai zama shi yasa ko duk wanda ya san ba zai iya adalci ba wallahi ya haƙura da mata guda ɗaya qur'ani ma cewa wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu idan kun sani cewa ba za ku yi adalci ba to ku haƙura da guda ɗaya kai guda ɗayan ma ba za ka yi ba haƙura ka nemi baiwa ka aura saboda kiyaye haƙƙin kada ka zalunci wani ƴaƴan kuma an ce kada ku yi zalunci tsakaninsu ku yi adalci tsakaninsu wanda wannan fa kana da iko ka mallake shi kai ka haife shi maniyin ka ne amma manzo Allah ya ce ittaqullah wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku kada a zo a ware ƴaƴan wance a yi musu hidima a ware ƴaƴan wance a sai musu filaye a ba su filaye a ba su allocations a yi musu kaza a yi musu kaza ƴaƴan wance kuma tunda ba a yin ta ba a san ta a batta a ainihin wato wulakanci wanda wannan ba daidai bane kamar yadda wasu suke nuna a zahiri suke nuna zalunci a tsakanin ƴaƴansu shi ma wannan yana jawo rashin albarka a gida kai haƙuri duk ɗan da kai ka kuskura ka haife shi to ya zama ɗanka wani ɗansa ya fantsare masa ya masa ba daidai ba yana jin haushinsa baya jin daɗinsa sai ya ce in na mutu kar ka yadda ka ci gadona sai malami ya ce masa a karamakalla ai baya cikin haƙƙinka in dai ka yadda ka mutu ɗin to insha Allah ko dukan ka yake yi wannan ɗan sai ya gaje ka duka in duka yake maka kullum in dai ka riga ka mutu to shikenan wai dan a nuna ma intimacy ɗin wato ala kusanci tsakanin wato ɗa da uban shi ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ita ma gaba ce mai muhimmanci wata rana wani sahabi ya ware wani daga cikin ƴaƴansa guda ɗaya ya ba shi gona sai ya zo ya samu matarsa yana murna shi ai na ba wa wani gona to matar ta sha sunna, matar ta yi karatu, ta yi ilimi, almajiran manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ita ma, sai ta ce ka gaya wa annabi, bata musanta shi cewa abin da kai ba daidai ba ne, ka gaya wa manzon Allah ka haifa shi a matsayin shaida, ya ce a'a, ta ce to maza garzaya ka je ka gaya wa manzon Allah sun san cewa ka ware ɗanka guda ɗaya ka ba shi gona. Yana zuwa gurin manzon Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam aina bawa ɗana wani gona. Sai manzon Allah ya ce a kulla waladika na halcahu, kowane ɗaya daga cikin ‘ya’yanka ka ba shi gona. Ku ji karatun nan ku fahimce shi, kowane ɗaya daga cikin ‘ya’yanka ka ba shi gona. Sai ce a'a, sai ce to tashi ka bani guri, fa ashhid ala hadha ghayri, ka je kai wani ya maka shaida ba ni ba. A wata riwaya ya ce fa inni la ashhadu ala jawr, ni ma na yin shaidar zalunci. Ashe ba wa ɗa wani abu a fifita wani da akan wani a cikin ‘ya’ya, wannan ba adalci ba ne, zalunci ne. Kuma shi ma akwai tambaya, so ku kiyaye dangane da ‘ya’yanku, mu yi adalci dangane da ‘ya’yanmu, mu zauna da su lafiya. Kuma akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta fifita ‘ya’ya maza akan mata, tunda shi namiji ne, sai ga ɓangaren ‘ya’ya maza ya fi fifita su. Idan zai je wani guri, ‘ya’yansa maza zai ɗauka. Idan zai wani abu, zai je sayayya ga wani abu na yara, ‘ya’yansa maza zai ɗauka. To ‘ya’yanka mata fa su kullum an bar su a gida, waye gaya maka? Kuma suna da hakki, ka ɗauke su ka tafi inda za ka je da su, ka sa su shiga ta shari'a, ta kai su inda za ka kai su. Kuma hidimar da kai wa ‘ya’yanka maza su ma dole ne kai musu. Yanzu wani zai gidan miliyan kaza ya ba wa ɗansa na fari saboda ya yi aure, to ɗanka na biyar, na shida, na bakwai, wallahi shi ma yana bin ka bashi. Sai dai ka gina masa ka ce wannan gidan ka zauna a ciki, amma in namiji yana cikin na gado. Wani ya sai mota miliyan kaza ya ba wa wani daga cikin yara, to su sauran yaran fa sai a ce ai lokacinsu bai zo ba. To in fa suka zo su ma suna da hakkin, sai ka ba su wannan abin da ka ba wancan, sai dai ka ba shi a matsayin aro, ko kuma saboda yana maka wata kulawa, ko kuma in yana maka aiki ka sa masa albashi ka biya shi. Wannan in ka ba shi kuɗi sama da yanda kake ba wa kowa, ka ba shi hakkinsa saboda ya yi maka aiki. Amma haka zika saboda shi ɗanka ne, kai masa wata hidimar da baka yi wa sauran ‘ya’ya ba, wannan shi ma ana ce da shi jawr, ba daidai ba ne. Musulunci jama'a shi ne mu yi ƙoƙari mu san me shari'a ta ce, mu yi ƙoƙari mu ɗabbaka, sai mu samu zaman lafiya a gidanmu. In ba ka wallahi sai an maka zanga-zanga da yajin juyin mulki ake cewa, ko yajin aiki a gidanka. Annaban Allah, annabi Yusuf da kansa, ka duba wahalar da ya sha a wajen ‘yan uwansa saboda soyayya da mahaifinsa ya nuna masa. Duk da wannan shar'u man qablana ne, amma akwai darasi ƙwarai a cikin wannan. Ku riƙe shi a matsayin tsaraba ce ta hanyar tafiya. Mu dawo kan magana annabi sallallahu alaihi wa sallama, mutum ne kenan mai adalci. Idan ka zo dangane da abin da ya shafi mu'amalarsa da matansa, Nana Aisha take ce ma ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya shigo gida kana fi mihnati ahlihi, yana tare da wato hidimomin matan shi, shine a kitchen, shine shara, shine tankade, shine yanka abu, duk abin da ka sani na mata suna yi a gida annabi yana yi wa matan shi. Ina so idan muna buga misalan nan dan Allah mu rinka kwatanta kanmu a gidajenmu, irin mulkin da muke bugawa a gidajenmu, masha Allah tabarakallah. Mutum ne mai wasa da yara, aka ce da an kira sallah sai maza maza ya wanke hannunsa sai runtuma ya tafi masallaci. Kenan kaga yana kula da me haƙƙin iyali, da ɗaukewa iyali nauyi, da ɗaukewa iyali cewa, da taimakawa ainihin wato ba ni sunan shi iyalansa. Baya sakaci, haka aka ce a matsayinsa na shugaban al'umma ba, ba shugaban ƙasa ba, ba shugaban jiha ba, ba shugaban local government ba, shugaba na ƙasa ga baki ɗaya. Amma wallahi kullum kwanan duniya sai ya bi ɗakin matansa ya gaishe su min ghairi masif, ba tare da ya kusance su kusanta ta jima'i ba. Mata tara a lokaci guda, wancan kuna lafiya ya gajiya ya gida ya zauna a wurinta ‘yan mintuna ya tafi, kuna lafiya ya gajiya ya kaza da sauransu. Ba irin kai ba, iyalinka tana kuka da kai, matinjanka ya fi iyalinka kusanci da kai. Akwai mutanen da tsakani da Allah rayuwar da suke da iyalansu, wallahi akwai tausayawa a kan kansu kafin ma iyalan, saboda ba su da lokacin iyalan nasu, ba su da lokacin hira da su, ba su da lokacin tattauna da su. Kawai dai sun rufe, dai sun ce sun yi aure, amma iyalansu ba su samun ni'imar da mata ya kamata su samu a shari'ance. Kana da lokacin hira da kowa fa, za ka je ofis ka zauna kai awa biyar, shida, bakwai, takwas,
ka dawo musu a gajiye, amma idan ka zo ranka a bace da fada za ka shigo, kira kake kana fada ba a ganin haƙorinka, babu alamar tausayi da sakin fuska. Idan ka dawo gida yara kowa zuwa yake maƙale gindin kujera, ai baba ya dawo. Kai da ake so idan baba ya dawo a zo da gudu a tare ka, a bude maka mota, a karɓi abin da ka zo da shi. Matanka suna lale marhaba da kai, ƴaƴanka suna lale marhaba da kai, amma sai zama kana da kaswa, kana da ƙeƙasa, kana da bushewar hali. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik, Allah ce fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Annabi kansa Allah ya ce masa, da kana da kakkautar mu'amala, baka da haƙuri, baka da lafazi mai kyau, baka da mu'amala mai kyau, da mutane sai sun baje, ba za su zauna kusa da kai ba. Dan ɗan adam kullum yana son mu'amala mai daɗi, to yaya iyalinka kullum suna kuka da kai? Har ka ga yaro yana Allah Allah ka kwanta, ka kwanta saboda ya samu sauƙin sha'ani, a raba masa ɗan abin da ka tafi ka bari, ka zauna ya rayuwar ba ta daidai ba. Ku tsaya ku ji daɗi da iyalanku da matanku da ƴaƴanku. Mutum ya shiga gida ya kafa wata gwamnati ta musamman, ƴaƴanka su more ka, su ci ainihin wato moriyarka. Wallahi akwai ɗan da ya zo ya same ni yake gaya min irin wannan. Yace babansa wani ne, yace amma wallahi malam ban isa in tunkare shi, ko gaishe shi ba na iya zuwa ne. Yace duk buƙatunmu sai yace a je a samu wani a ofis, wani yaransa, ko wani sakatarensa, ko wani wani kanin matarsa, shi za ku je ku gaya buƙatunku. Duk wanda yake buƙatar wani abu ya je gaya mai, kar a zo a tunkare ni. Idan matansa suna da buƙata sai dai a yi wakilta wani. Wannan wace irin rayuwa ce nan Allah? Yace idan ka ga mun ganshi to sai dai in ya zo fitowa mu ɗaga masa hannu. Wannan ba gwamnati ce mai daɗi ba a gidan mutane. So ya kamata mu yi ƙoƙari mu gyara. An ruwaito mana halin manzon Allah a cikin mu'amalolinsa da iyalinsa, ummul mu'minin, yana cin abinci da iyalansa, yana wanka da iyalansa, kuma yana raba musu kwana na adalci. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ya ba shi dama, ya iya yin shekara guda a ɗakin mace ɗaya in ya ga dama. Shekara guda in ya ga dama kuma ya raba. Allah ya ce da shi, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghayta mimman 'azalta fala junaha 'alayk. In ka ga dama ka dinkirtar da wanda ka ga dama a cikin su, ka ɗauki lokaci mai tsawo baka je wajen ta ba, ka tare a wajen wata. Shi Annabi a karan kansa wannan khususiyarsa ne. Kar wani zai ce a ga wata sunna an samu, a'a wannan ya shafi Annabi ne shi kadai, ya zaɓi wacce ya ga dama. Amma duk da haka wallahi malam raba musu kwana yake. Kuma duk da haka hali irin na mata malam ba a kyale shi ba. A haka dan a nuna maka ɗabi'ar mace sai ka yi haƙuri da ita. Wata rana Annabi sallallahu alaihi cikin dare yana ɗakin Nana Aisha, sai ya tashi ya ja jiki sai ya fita. Nana Aisha ta ce ina kallonsa, sai abin namu na mata sai ya samu kishi. Ta ce sai na ji a raina ko ɗakin wata ya tafi. Ku ji wannan hadisin jama'a, manzon Allah ne Muhammadu bin Abdullah ya tashi da daddare zai je wani wuri, sai take cewa ko wani wurin za shi ɗakin matarsa, sai na bi shi. Yana tafiya ina bin sa, sai na ga ya fita ya bar gida, sai na ga bai tsaya ko ina ba sai makabartar Baqi'a, Baqi'u al-Gharqad. Ashe tafiya ya karfe biyu, karfe uku ya je ziyara a gidan mawsattu ya musu addu'a. Ta ce na ga ya tsaya tsawilan ya yi addu'a, ya roƙan musu Allah, kawai sai ya juyo. Ba abin da ya yi in ban da wannan ba. Ya juyo ya tafi, da ya juyo ni ma sai na juya. Ina sauri dan ya dawo ya tarar da ni a shimfiɗa ta yadda ya tafi ya bari. Ashe Annabi da yake tahowa ya hango duhun mutum a gaban shi. Har ya shiga gida ya ga an shiga gida. Yana zuwa sai ya ɗauki hannunsa sai ya sa a ƙirjinta haka sai ya ji jan 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 jan. Ko bai yi mata magana ba, ya san cewa mai ta san cewa an gane mai ta yi. Hali irin na mata, to sai kai haƙuri kai ma. Shi yasa hularka idan ka saka a lokacin da ka fito daga ɗakin amarya an ɗauki hotonka. Lokacin da ka zo ɗakin uwar gida da ya ka zo, akwai wata da ta zo ta kawo fatawa gurin wani malami. Aikin banza, aikin wofi, an mai da mu ba komai ba, wulaƙanci. Wallahi tallahi idan ɗakin amarya yake hularsa a goshinta suke, ni ko ranar da ya zo fitowa haka na ganta hularsa ya karkato da ita. An rena mun arziki kaza kaza. Aka ce alhaji ya aka haka, yace wallahi tallahi ni ban ma san hular ma na take a wannan ba. Ya hakuri, Allah ba da hakuri. Allah kai zuciya nesa. Kenan ana kallon ku har ta hulunan ku. malam barin gaya maka ko kamera bata kai mace sa ido ba kamera gidanka CCTV ta gidanka bata kai mace ka ba dan za ta gano abinda wannan kamera bata gano ba kurin hakuri suke da mu so ku yi wa matan ku adalci ku kyautata musu kuma tabi'a su ne kar kai fada da matar ka saboda suna da irin kishi san sake ki zan sallame ki ni ba za a mono to haka Allah ya riga ya yi ta nana Aisha duba imani irin nana Aisha duba takawa irin nana Aisha duba kaza irin nana Aisha duba ilimi irin nana Aisha amma cewa sai ana imra'atun ghayur ni mace ce mai kishi take kishi na hadda matattu nake yi nana Khadija ba ta bar duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama irin mu'amalarsa a gida ya wata rana baya mantawa da hatta matansa da suka rasu kuma shi baya mantawa da mutunci da aka masa dukkan mutunci in an masa mutunci baya mantawa da haka idan aka zo wata rana aka yanka dabba sai ya ce a kai wa kawayen Khadija a kai wancan gidan kawar Khadija baban iyayen Khadija ba dangin kawayen Khadija a bayar abin nan ya kunci nan Aisha kullun annabi in yazo gida sai rinka magana Khadija sai nan Aisha ta ce wai me yasa ka damu da wata mace da kan halaka ta riga ta taro su ta mutu kuma Allah ya canja maka wacce ta fita malam ka duba a matsayinsu na shugaban kasa a matsayinsu na jagora a matsayinsu na shugaban al'umma ka duba inda matarsa ce a takin dinsa ina so ku fahimci wannan karatun dan mu zama masu hakuri da iyali yar karamar yarinya yace kana ba 17 da kaje ka auro ta sai ta gigi ta ta gidanka ta fitar da kai daga hayyacinka ko ba ka gane wa yaranka sun gane kace me yasa ka damu da wannan sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba daga nan nana Aisha sai ce shuhu kai lafas bata sake cewa komai ba kenan anan kai ma ba laifi a gida in aka dan girgiza ka kai ma ka dan girgiza su wani lokacin dan su gyara da wasu wannan ba laifi bane ba kuna tare da ni an ruwaito manzon Allah an ruwaito mana irin wasa da yake da matan shi dan mu gane wannan dan adam din abun koyi ne sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wasa da iyalinsa aka ce nana Aisha ta ce an ruwaito har guje-guje suke a gidansu guje-guje kara'i shugaba yace sai mu tsaya tace sai mu tsaya daga nan gurin zuwa can wani lokacin na wuce shi wani lokacin ya wuce da ina wuce shi daga baya zo yana wuce sai yace hadihi bitilka da mun yi tsere kin wuce ni yanzu kuma na zo ina wuce ki a farko in sun yi tseren ita ce a gaba tunda yarinya ce karama shekara tara duka annabi ya bar duniya na Aisha tana shekara 18 kaga yarinya ce karama da ka tana da yarintarta sai ta abin nan to amma da ta zauna a gidan miji tunda dole in bace zauna a gidan miji za ta canja shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yazo sai wuce ta sai ce to gashi wai me yasa wai me hikimar ruwaito mana wannan hadisin wai imani zai kara mana wai ta kawai zai kara mana dan a koya mana human relation mai kyau tsakanin ka da matarka kenan ba laifi bane idan ka kori yara kace kai ku kowa ya kama gaban su bude mana nan gurin mu dan abin nan ba laifi bane sai ka huta malam hawan jini ya damu mutane damuwa ta damu mutane mutum yana bukatar ya samu wato kwanciyar hankali wani in ya je majalisa kawai ya zauna ya yi dariya akai wasa dariya sai bacci mai dadi amma idan ka zauna humum damuwa ya ta accumulating yana ta abuwa a kanka to dole ka rinka samun rawar kanka hanyar da za ka rinka hutawa da 'ya'yanka hutawa da matanka haka yaro karami ayin ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa wasa sai ya ruwa a baki ya fesa wa yaro irin yadda ake wa yara kafin yaro in ka watsa masa ruwa zai abin dariya haka to yana irin wannan tsaka sallallahu alaihi wasallam akwai yaro da yake zuwa da tsuntsu wajensa wata rana sai ya zo babu tsuntsu manzo Allah yake cewa ya aba umayl ma fa'ala an-nughayl wani hadisi ne malami suke dubun shirri a kansa ya mai tsuntsu ina dan tsuntsunka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai miza in aka ce idan sahabbai suka zo yan wanda suke kauye suna so su gane waye shi ba sa iya gane shi a cikin mutane malam sukan tarar da shi a tsakiyar sahabbai ya yi wasa da wancan ya yi dariya da wannan a yi raha da wannan ya tashi miƙe da wannan a yi kaza da wannan sai su suna tambaya wai ina manzon Allah ina manzon Allah sai a ce kaga wancan gashi can shi ne ai wani ya zo shi bai yadda ba ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mayafinsa haka to a nan bayan kafadarsa haka nan tsakanin kafadarsa akwai tambari na annabta an rubuta Muhammadur Rasulullah malam ba da biro bane ba kuma printing akai ba haka fatar jikin take Muhammadu Rasulullah ba kuna da Muhammadu Rasulullah ba a cikin masallacin nan to haka yake a damfare a nan a ainihin bayan sa wannan mutumin da yazo kawai sai ya dabara kamar suna gaisa sai fulge dan mayafin sai mayafin sai ya fadi sai ya ga wannan tambarin wai dan ya samu kwanciyar hankali cewa shi annabin ne wannan kawai sai ya ga wannan tambarin sai annabi ya juya ganshi sai ya dariya yace na san me ya kawo ka kuma na san me kake nema mallan duba mizah duba wata da sakin fuska da mutane sannan malaman nan Allah musu rahama babu abinda ba su yi bayani ba akan sifar wannan bawan Allah komai nasa da ya shafi rayuwarsa ba abinda aka boye wani yace la ta'ridanna li dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idha mashaka al-muqa'idi yace in ana ambaton mutane manyan mutane kar ku ambace mu ai subhanallah lafiyayye mai tafiya ba daidai yake da wanda yake zauna a ƙasa ba ai da bambanci da mai tafiya da wanda yake gurgu a zauna a ƙasa to manzon Allah matsayinsa da darajarsa ya wuce tunanin duk wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi ba ai wannan mutumin zai yi da annabi sai kama da annabi ka ahmada lam yunshi wala huwa yunshi inji mai ishiriniya yace kamar ahmadu kamar muhammadu ba a taba yinsa ba mace ba ta taba tsugunawa tai nakuda ta haife wani mutum irin manzon Allah ba wala huwa yunshi kuma ba za a taba yi ba har duniya ta nade gaba daya ba za a taba yi wani mutum mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya dauka darajarsa babu wani mutum da yake da kima da mansibi da matsayi irin nasa sallallahu alaihi wasallama mansibul qudwa mansibul uswa wajen ya zama abun koyi alaihi salatu wassalam shi fa malam komai nasa abun koyi duk abin da ka gani masha Allah ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne sai dai abin da Allah ya kebance shi da ainihin wato a shari'a Allah ya ce yayi koyi da dukkan annabawa da manzanni da suka gabata kai koyi ne Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi sune wadanda Allah ya shiryar da su to lalle kai shi aiki da shiryar su anan gurin kanasu an ce yayi koyi da shiryar annabawa da manzannin da suka gabata kai wata kila a calculation din ka sai ka dauka kenan sun finshi ne tunda aka ce yayi koyi da su sun finshi ne mu a iya tunanin mu an ce kai koyi da wani to kenan wani yana gaba da kai a wannan abin da aka ce kai koyi shi to shi a sha'anin manzo Allah kuma ba haka bane abin da ya faru shine dukkan wani annabi da manzo Allah ya cika shi da sifofi na kamal sifofi na cika dabi'u na kwarai halaye na kwarai Allah ya zo ya Yusuf ka zo gaba ɗaya kuma annabi ya ce gaba ɗaya koyi da su yayi koyi da su ko bai koyi da su ba to shi ga nasa sifar shi kadai sannan kuma ya hado da duk sifofin annabawan da manzannin gaba ɗaya duk ya hade a kansa kaga ba wanda ya kai shi kenan yana da sifar wancan annabin 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 kuma ga nasa kaga ya zama tumi ya hada dabi'u da halaye na kwarai na dukkan sauran annabawa da manzanni sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya bashi sifatul kamali da nu'utul jamali Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa mu koyi da shi a ko ina kamar yadda muka karanta aya a daga cikin ayoyin alqur'ani idan ka dubi aiko shi da Allah yayi tausayi da jin kai dake tattare da aiko shi da akai Allah ya turo shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne mai bushara ne mai gargadi ne mai wa'azi ne mai tarbiya ne mai haƙurƙurtarwa ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai tarin yawa inna arsalnaka shahidan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira wa bashir al mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti al kafirina wal munafiqina wa da'adahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ce mun aiko ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida mai bushara mai gargadi mai fada mai jan kunne kuma mai wa'azi zuwa ga Allah kuma kai din fitila ne manzo Allah Allah ya sifanta shi ya zama sirajan munira kuma mai bushara ne ga mu'minai cewa suna da babban lada mai falalan gaskiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace kada kai da'a wa kafirai kada kai da'a wa munafukai kuma ka rabu da su da cutar wanda suke maka ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah shine wakilinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa يا أيها الناس يا قوم متاني إنما أنا رحمة المهدى
ni farhama ce da ubangiji tabaraka ta'ala ya baku annabi rahama ne ga kowa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba face rahama ne da tausayi lil alamin kun san ma'anar wannan ayar rahmatan lil alamin ba ce rahmatan lil mu'minin ba ba ce rahmatan lil muslimin ba ba ce rahmatan lil kaza ba rahmatan lil alamin in an ce al alam a larabci duk wanda ba Allah ba shine alam duk abin da ba Allah ba duk wata halitta in dai wani abu ne ka'ini da ya kasance a bayan ƙasa da dutse da itace da mutane da aljanu da musulmi da kafirai da manya da kanana da aljanu da mala'iku da duk wanda ba Allah ba sunansa alam to annabi Allah ya turo shi ya zamanto tausayi ne da jin kai ga dukkan halittun nan gaba daya har da Emmanuel Macron shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tausayi zuwa annabi rahama ce a gare shi kisa aka ce al'ummar gabaki daya ta duniya gaba daya ummatu muhammadin ne amma an raba ta gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba akwai al'umma wacce take da'awa yake mata kenan duk al'ummar duniya gabaki daya annabi yana musu da'awa ma'ana mai wa'azi ne a gare su dan ko wa'azin sa ya isa ga kowa sai dai kibi akwai kuma ummatu ijaba al'ummar da ta karbi da'awar su ne musulmi da mu'minai gabaki daya to ashe manzon Allah rahama ce ga al'umma gabaki daya arhamul khalqi wa arfa'ahum shi yafi rahama shi yafi daukaka kuma shi yafi kowa tausayi kuma shi yafi kowa girma shine aka ce da shi azamul khalqi a duk duniya babu wani girma da matsayi da daraja girma in an ce wani azim ne to babu wanda kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo fasaha yafi kowa fasaha shi yafi kowa iya zance Allah ya bashi jawami'ul kalimi sai ya faɗi kalma guda ɗaya amma tana da ma'ana dubu Allah karim kalma ɗaya sentence ɗaya zai faɗa sai a yi volumes na littattafai akan magana annabi guda ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu zai faɗi magana ba sai ya dogon zance ba kawai kalma ɗaya zai faɗa yana faɗa kawai za a gane idan ka zo haƙuri shi yafi kowa juriya da haƙuri a rayuwa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri duk zamu zo buga misali akan hakurin sa shi yafi kowa gaskiya shi yafi kowa cika alƙawari shi yafi kowa sakayya da tukunci an yi bincike a duniya babu wanda in an masa mutunci yake tukunci sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su suke yi su kawo masa kyauta saboda in sun kawo to zai ninki kuma shi yafi kowa kyauta ajwalun nas yuti ata amal la yakhsha al faqr yana bada kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci wata rana wani yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tallafi da agaji annabi yace mai ga raquma nan kora daga nan zuwa can gaba daya garke guda yace kora ka tafi da su kauyen ku mutumin nan mallan da kyautar ta mai nauyi yace kada a mana izgilanci wai annabi yace ga kana mai izgilanci yace ba izgilanci nake ma kyauta na baka ebe ka tafi da shi ya kora raquman nan ji yake za a kira shi a ce kai dawo sahabbai mallan suka duba ido suna kallo ai mallan yana komawa garin su yace kai jama'a kowa ya musulunta yace na dawo daga wurin mutumin da baya jin tsoron talauci baya tsoron talauci haka yake bayarwa yo mallan layyafa zai zo yanka layyafa sai yanka raqumi ɗari layya a matsayinsa wanda yake kwana a gidansa wani lokacin yayi wata biyu ba ai abinci ba amma cikin abin da Allah ya hore masa sai yanka raqumi 100 kai ka taba yanka rago 100 ka taba yanka 50 wai mu yanzu gani muke burgewa ne karka samu wani katon rago mai katon kafu guda ɗaya ka yanka yanka 1000 kowa ya zai tuna ma ka raba ragunan ne duk kasan nan gaba daya a cikin abin da Allah ya hore maka dan Allah wannan sunnar wani attajiri ko wani mai hali ya dabbata mana ita wata rana a zo layya ya jera raquma 100 yace a zo ai ta yanka mallan annabi da yazo yankan ya yanka ya dace ce Ali bin Abi Talib ka zaka kawai mallan an ci nama a wannan shekara fa yace nayi wa kaina layya kuma duk al'umma ta na mata layya yace daga nan har kiyama ta tashi wannan ababi ne kyauta kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam mallan bayarwa ke idan yazo fa dauka abu bai sai bayar baya irgawa duk abin da yazo dauka baya zai bayar shi baya irga dumbuza kawai ke sai dauka ya baka kowa alayhi salatu wassalam haka suke rayu da shi yasa mallan a duniya Abu Sufyan yake cewa bai taba gan mutumin da dan adam yake kaunarsa irin manzon Allah ba, saboda komai shi ya wuce mutane wala a gaba yake da mutane sallallahu alaihi wa sallam, ya ba su su ci su koshi, shi kuma ya je gida bai da shi. An sha zuwa ya gido gidansa yake akwai abinci, sai su ce babu, sai ce inni idan sa'imun, to ni ina azumi yanzu. Yazo babu abinci a gidansa, yace azumi yake. Amma duk da haka akwai ahlu suffa kuma, su Abu Huraira, wanda suke rayuwa a masallacin Annabi kawai, su suke zaune kawai, ba gida, ba mata, ba uwa, ba uba, ba gona, ba arziki, ba kasuwa, ba komai, su kuma jira suke yi kawai, in Annabi Allah ya bashi shi ma ya sa kula ya basu, shi baya cin abinci shi kadai. Malam an ruwaito mana cewa kwanan cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta Yahudu da Nasara sukan zo su tauna ci abinci da shi. Shi bayarwa yake, kuma shi in ya zo kyautarsa bayarwa ne, wai wani musulmi ne ko ba musulmi ba, kowa in ta kama kawai bayarwa yake. Alayhi salatu wassalam, shi ne wanda ya fi kowa ba da kariya wa sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam, kuma shi ya fi kowa misalta abinda Allah ya umarce shi da ya aikata sallallahu alaihi wa sallam. Sifofinsa suna cike, wato ɗabi'unsa a cike suke da halaye na koyi. Idan ka zo dangane da Qur'ani, Nana Aisha take cewa idan kana so ka gane halin manzo Allah to karanta Al-Qur'ani. Wa kana khuluquhu Al-Qur'an, tabi'atsa Qur'ani ce gaba daya. Allah ya bashi sufi madaukaka yace wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana kan tabi'a hali mai kyau, kuma shi mai girma shi manzo Allah, shine Allah ya rufe manzanni gabaki daya da shi. Duk an yi ta turo annabawa da manzanni sun zo sun yi ta zamanin su da lokacin su, shi kuma shine na ƙarshe. ختم الله به الرسل سنن لتافن سكين لتافن على قرشين القرآن أقول لتفايس رفي إبراهيم وموسى لتفايس كبين النبوة ده قرآن يزو سيدة مهيمين عليه يعرف قوة لتافي كباكي ليا مؤجزة سيتك تبتت شير مؤجزة الله باش مؤجزة على القرآن وانا القرآن يزو ستن هر دنيا تكاشي زائي تكرن كاوا أنا حد سيوا أنا رئيوا أنا عيكي لشيكم الدكة قبالي من الله ليك أقول جوجان الله تبارك وتعالى شيسا شيف قوة شنشن تري يمس بوري إذا يمس أما بايا عليه الصلاة والسلام. الأمة سا إتشي ما في خير ما في أنير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هو الأمم من ذا الله كوني مسيا الهير هذا الله يجي هو كفقوا كودا بأسنك كودا أنا تاكيكو كودا أنا زاجمكو كودا أنا باتاكو كودا أنا تيمو سنشنكو كودا أنا بلاك ميل نادينكو. كنتم خير أمة كوني مسيا الهير أشياء الأمة kun samu falala ne da matsayi saboda kusancin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzon Allah ya zama hujja ne akan dan adam da mutane gabaki daya. Za a tambayi aljanu ranar tashi alkiyama, kun yi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi? Za a tambayi mutane, kun yi aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi? Wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. عشان نبن بانا متاني كدي بني با نسا كدي لني الجن والإنس وعلي قرآني يزوينا كرن تاوى الجنو سكا سورا القرآني سكا لو كيوان نندي عوا سكا شغسنا يا تاوى ابن دمزا الله صلى الله عليه وسلم ما يزولش. سو عشي الله تبارك وتعالى يتوروشي يزمان تو منزوني اگا متاني منزوني اگا الجنو اگا باكي لعا كما شيني متن نفرقو da kabari zai fara budewa ranar tashin alkiyama. In kowa ya mutu, Allah zai tashi kiyama, shi ce ana awwal man yashaqqu anhu al-qabr, ni ne mutum na farko da zan fara fitowa. Ka duba abin mamaki, shi ne na ƙarshe a cikin annabawa. Al'ummarsa ita ce ta ƙarshe cikin al'ummomi. Amma idan Allah ya tashi alkiyama gaba daya, ana hura ƙaho wanda zai fara fitowa a duniya, ma'ana mutuwa da aka yi a duniya, a lahira wanda zai fara fitowa shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi, kowa zai tsaya a gefe sai ya fara shiga aljanna, kamshinsa ya burge shi, sannan kowa sauran mutane annabawa da manzannin Allah su shigo.
kuma ba wannan kade ba idan an zo yin hisabi mun karanta a hadisi shafa'a duk annabawan nan na Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su hada a filin tashi alkiyama mutane kowa za a yi ta kaiwa kuka ana cewa a lokacin mutane za su nemi su hada kansu su sanya za a yi a lokacin malam aka ce Allah ya fushi da mutane irin fushin da bai taɓa yi da su ba an yi banza da mutane malam kowa ya shiga uku ba sayin da za a yi ba Allah ya sauko da rana ta yi ƙasa bai fi mil ɗaya ba tana fasa ƙwaƙwalen mutane wani gumi annabi ya ce iya gwiwansa gumi da idansa wani iya gwiwa wani iya ƙugu wani yanda ka san mutum ya shiga cikin ruwa yana linƙaya to haka mutane za su rinka linƙaya ran tashi kiyama a cikin gumi kowa ya shiga uku wani ya ce aljamahu iljama gumi ya masa linzami wanda suka fi kowa dogon wuya ran tashi alƙiyama ladanai shi kuma falalan ladani kenan shi kam wuyansa dogo ne gumin nan ba zai sanye shi ba saboda ya yi ta kiran sallah a duniya na Allah wannan Allahu akbar ne yake yi Allah zai girmama shi da ba shi wuya mai tsawo kuma kwalliya ce tsawon wuya ranar tashin alƙiyama za su sai duk gurin annaba za a ji ana neman alfarma to wannan shi ne ashe a lahira ma ana neman alfarma muna neman alfarma a wurin kukuro kan mana Allah ya ko annabawan Allah Allah ya mana hisabi a lokacin su ake faɗan wuce ta kuta ɗan aljanna ya tafi kowa ma a sallame shi kawai an gaji da tsayuwa kowa zai ce bai zai iya ba sai a ce kowa sai nuna ya ce a tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ash-shafa'atul uzma da ake cewa idan an zo wajen sa sai ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanta dai wannan ce to ni na cancanta a riwaya aka ce zai kafa goshinsa a ƙasa zai yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba zai gaya wa Allah wasu kalmomin da bai taɓa gaya wa Allah ba Allah zai ce da shi daga kanka salci uba washfa a tushaffa ruki za a baka nemi ceto za a baka ceto zai ce ya Ubangiji muna roƙonka ka yi wa mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a zo a yi wa mutane hisabi Allah ya haƙuri to a lokacin ne Allah zai ce mala'ikun ku ɗebo su ke lai ku dogo ma wani jama'a ba zai yi a tare da kiyama ba sai an yi lissafi kun sani a duniya ko ma'aikatar ku za a turo muku auditors tashi hankali kuke shiga kuna raba addu'a a masallaci ko ai za a zo a mana audit to akwai babban audit yau mai kiyama audit a kanka audit a kan ƴaƴanka a kan matarka a kan iyalinka a kan ofishinka a kan ma'aikatarka a kan shugabancinka a kan wane ne a kan komai Allah ya ce fala nas'alan alladhina ursila ilayhim wala nas'alan al-mursalin wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su kuma wallahi sai mun tambayi su ma manzannin har annabawan ba za a basu ba annabi Isa Allah zai buga misali da shi yace ya Isa a anta qulta lin nas taqiduni wa ummi ila hayn min duni Allah ya Isa kai ne kace wa mutane a duniya su rike ka da mahaifiyarka ku ne alloli ba Allah ba kace kai Allah ne kace ni Maryam ma Allah ce malam wannan a filin kiyama Allah zai tambaye annabi Isa a gaban mutane أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النبي إيسى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يا أبنجدي يا أبنجدي بني سبب أنجي أمسوا النمى سبحانك أركي تبت غريكا in har na faɗa ai ka sani in ban faɗa ba ma ka sani kai ne masanin gaibu waye wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku idan ba kyale annabi Isa ba in ba kyale annabi Musa ba in ba kyale ba annabi Nuhu Allah zai tambaye shi ce ya Nuhu me kai zai ce nayi kaza nayi kaza a tambayi mutanen sa sai su ce ƙarya yake ne ba za a ila su ƙarya tashi sai ce ya Ubangiji a tambaye al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne za su zama shaidata sai Allah ya ce ku al'umma ku ba da shaida to wannan shi yake nuna matsayin wannan al'ummar da Annabi Muhammadu ita ma za ta ma ba da shaida ma akan wasu annabawa ba Annabi Muhammadu ba sannan a tambayi manzon Allah shi ma yace lalle na shaida ya zo saboda Qur'ani ya yi bayani so a Qur'ani a kiyama Allah zai ce azo da suke laifi wannan ce san da Annabi ya mutane azo da suke laifi Allah ce wa nadul mawazina alqista li yawm alqiyama fala tuzlamu نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها التي وكفى بنا حاسبين زامو زود سكي لي خو ايه أبو تجي ذاك تفيا با خو ألا يكي بي با دو والدي جي دا كايا وان دي سكو شك كايدا با سيان عونا شبا تو أشياء ما زام زو عونا كايا خوا خوا زي زود اللي تافر سداما أتتردشي خوا زي زود كايا انسا الله زي شكوي أو هكذا ايتا أو نمتاني ومن ثقلت موازينه وان ما اونن سي نوي تو wannan ya dace yana cikin mutanen kirki wanda ko ma'aunin sai zama ba nauyi babu komai to shi kuma ya shiga uku fa ulaiikal ladina khasiru anfusuhum wadanna sunni suka yasara manzo Allah sai za a zo da mutum ka gan shi kato kaya guda mai nauyi a duniya a cikin duniya amma wallahi ana dora shi a cikin Allah ran tashi kiyama لا يزن عند الله جناح بعوضة والله أوجن الله ما لم دي كي تفكين سوروبا أطولا شيء ينتي ذهنونا أما الدنيا كاياني جدا تطمي يا كاري لا يوسف لي أيكم الله وانا شيني أبن توسيم متن الله تبارك وتعالى يباشي داما أما دي بوتا الله با. والله با وندي إموري ورا يوا إرم نبيهم الله جماعة بوتا الله شيني من إلا لا يوا duk abin da ubangiji yayi maka idan ba ka yi wa Allah bauta kai asara baka san dadin sallah ba baka san dadin azumin litinin da alhamis ba baka san dadin sadaka ba baka san dadin taimakon mutane ba baka san dadin zuwa haji ko umra ba baka san dadin qiyamul layl ba baka san dadin kaza ba kawai kana rayuwa ne babban jinka da dabba inhum illa kal an'am bal hum adall Allah ya ce ga sunan kaman dabbobi sun ma fi dabbobi bada yanzu kai din ni'imar da ubangiji ya maka amma ba ka iya bautawa Allah mutum baya sallah yanzu ake ba ni labari cewa wani bawan Allah musulmi ne wai duk azumin nan da aka yi gaba daya ko dai bai ba ga arziki ga wadata kuma in yaje office ai ta gaishe shi a bi shi a rufe masa kofa sai Allah ya sa ƴan adam suna dima hidima amma kai ba za ka yi wa Allah hidima ba a bude maka kofa a share maka office ai maka kaza in ka zo a tsaye da kowa ka wuce amma kai ba ka iya yi wa Allah bauta da wannan fuskar zaka je ka ga Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce shi al'umma ta hanyar sawa ayi musu hisabi kowa ya san matsayin sa wani ba Allah yake cewa mimman zabani sharafan watihan wa kittu bi ahmasi atu suriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmadani nabiyya yace abin da yake ainihin ƙara mun ɗaukaka da sharafa matsayin da na samu kasancewa na cikin bayin Allah kuma da Allah ya sanya mun Annabi Muhammadu shine annabina sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana faɗa kamar yadda Anas bin Malik ya ruwaito yace duk wanda ya samu abubuwa guda uku a duniya to ya samu dandanan imani na farko ay yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzo Allah ya zama su yafi so sama da kowa kaji din nan shine mahallin shahid ya zama Allah da Annabi shi kafi so a duniya kafi son sama da babanka kafi son sama da mai gidanka kafi son sama da matanka kafi son sama da dukiyarka kafi son sama da mulkinka kafi son sama da arzikinka kafi son sama da kowa wannan in ka samu wannan ka samu dacewa Hassan bin Sabit wata rana yake cewa da aka zagi Annabi aka bata shi kafirai suka bata shi yace fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u yace da babana da mahaifiyata da mutunci na gaba daya zan iya bayar da shi dan in kare mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan cewa manzon Allah gaskiya ne bai taba sanin ƙarya ba a rayuwarsa kwata kwata ƙarya bai santa ba a rayuwarsa ko da wasa ko da ainihin abu bai taba sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai irin da wasa din nan ya faɗi magana ta ƙarya ba yayin kun san jama'a fa ko ƙarya fa ko ta wasa ce haramu ai wani yazo yana neman kaza kaza a dan Allah fa a da wasa nake to ƙarya kai kuma za a rubuta maka ai ƙarya
ba a yin ƙarya ko da wasa ba a yi. Sayyidina Usman cikin yabansa da aka yi ake faɗa wata rana yace wallahi Usman bin Affan yace wallahi na rantse muku da Allah tun da nake a iyakarina ban taɓa yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ko a lokacin musulunci. Usman bin Affan ka ji wani cike limalin magana mai nauyi yace ƙarya ban taɓa yi ba saboda su ƙarya aibu ne aka tare da su mun ko yanzu da ita ake cin abinci ka saka riga da ƙarya ka gina gida da ƙarya ka yi kaza da ƙarya ka yi cewa mutane ƙarya har ƴaƴanka su zane maƙaryaci ne kai wani yaro ya ce ka gaskiya babanmu mugun maƙaryaci ne yaro ne ƙarami malam da ubansa wannan shi da saboda yanayin ƙaryar ka za ki aiko ba ka musu ƙarya sun zane ka musu ƙarya ba da kyau ba kamala ba ce cikakken mutum yana ƙoƙarin ya faɗi gaskiya a cikin mu'amalarsa. Zancen manzon Allah gaskiya ne ba a taɓa sanin sa da ƙarya ba. Inna sidqa haka ya faɗa yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna. Jama'a gaskiya ita take shiryarwa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ko bin Allah shi yake shiryarwa zuwa ga aljanna. Yace wa inna ar-rajula la yasduqu mutum zai kasance yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi mai gaskiya ne a wajen Allah. In aka riga aka rubuta kai mai gaskiya ne a wajen Allah shi ke nan ka samu dacewa. Yace wa innal kadiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Ita ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci, fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga ƙarya zuwa ga wuta. Yace mutum da zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da yin ƙarya har sai an rubuta shi maƙaryaci ne a wajen Allah. Hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da tare da iyalinsa, yayi gaskiya tare da abokanan gabansa bai musu ƙarya ba, yayi gaskiya tare da abokanan sahabbansa sallallahu alaihi wasallama ya rayu gaskiya ita ce rigarsa, gaskiya ita ce wandansa, gaskiya ita ce hularsa, gaskiya ita ce komai da riƙon amana sallallahu alaihi wasallama. Dukkan zancen manzon Allah, dukkan aikin manzon Allah, dukkan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ginu ne akan me? Akan gaskiya. Gaskiya wa na nesa, gaskiya wa na kusa, gaskiya wa abokin gaba, gaskiya wa masoyi, ba wanda yake yi masa ƙarya. Allah tabaraka wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ku wanda kuke imani ku ji tsoron Allah, ku zama tare da masu gaskiya, ka zama mai gaskiya a cikin mu'amalarka, kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Allah ce fa law sadaqullaha lakana khairan lahum, da za su yi wa Allah gaskiya to da ya fi alkhairi a gare su. Jama'a Allah yake banci manzon Allah da abubuwa kamar haka. Na farko dai risalarsa, sakonsa, general sako ne. Yanzu da sauran annabawa wani an turo shi a bangaren Taki, wani an turo shi a bangaren Gabon, wani an turo shi bangaren Afirka, wani an turo shi kaza, shi kuma manzon Allah da Allah ya turo shi sai ya turo shi gaba ɗayan al'umma duk duniya. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allah ya saukar da Al-Qur'ani gare shi ya turo shi don ya zama mai gargaɗi ne wal alamin. In an ce alamin da talikai ga baki daya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Ba mu turo ka ba face gama wato dukkan duniya gaba daya kana mai musu bishara, kana mai musu gargaɗi, amma walakin aktharan nasi la ya'lamun. Allah ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace shi fa da ku ba ɗaya bane ba. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada. Ku daina sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran kowa. So ake a nuna muku kar ku ɗauka matsayinsa da martabarsa iri ɗaya ce da ta kowa. Shi yasa a zance mafi inganci bayanai na malamai Ahlus Sunna Allah ya yi musu rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne. Saboda Qur'ani ya ce mutum ne. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Amma ana masa wahayi, mutum ne ba irin mutane ba. Shi ana masa wahayi. Kuma a masu wahayi ma shi ne aka fifita shi fa kowa. Da haka sai Allah ya sifanta shi da sifofi na mutane, amma kuma ya fifice su da daraja da matsayi. Idan ka ce manzon Allah ba mutum bane ba to ka rage mai daraja. Dan Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat. Mun karrama bani adama
shi yasa malamai suka ce hatta mala'iku ai ba sai annabawa ba da manzanni ba su kai su ba to sai wani yazo saboda san annabi ko kaunar manzon Allah ana yana ta faɗa ana cewa azu mutum ne to in ba a ce mutum bane ba to me za a ce aljani ne za a ce ko mala'ika ne za a ce ko kuma wace halitta ce dole ka ce mutum ne amma wanda yafi kowa daraja ya fi kowa matsayi mun sani ya yi aure mun sani ya ci abinci yana da ƴaƴa yana da mata ya rasu an binne shi a kabari ya yi kaza ya ci mai daɗi ya ci marar daɗi ya yi ciwo ya yi rashin lafiya ya warke dukkan wasu arab da suke samun albashariya suke samun sa'adun sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haɗa ɗa'arsa da ɗa'ar annabi saboda matsayinsa da darajarsa Allah ya ce kul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin ku bi Allah ku bi manzon Allah in an zo kiran sallah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo tahiyya dole musulmi in zai sallah sai ya ce abduhu wa rasuluhu idan ka zo kabari za a tambaye ka dole ba za ka wuce ba baka cin jarraba sai an tambaye ka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'ita bikum me addininka waye annabinka a kabari sai an tambaye ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in baka bi shi ba a nan duniya ba za ka iya bada ansa ba duk wanda ya fada da shi ko ya yi fada da sunnarsa ko ya yi fada da shari'arsa ko ya ce shari'arsa ƙauyanci ce ko ya ce shari'arsa rashin wayewa ne ko kuma ya ce takhalluf ne raja'iyya ne komawa baya ne ai duniya ta ci gaba ya za a zo a mai da mutane irin wannan tsari wai an karanta hadisin manzo Allah ne an ce annabi ya ce ai kaza ya ce kaza shi kuma yana cewa duniya ta ci gaba kar ai wannan ai na duniya subhanallah to duk wanda ya zama baya bin annabi ko ya kareta manzo Allah wallahi idan an tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba Allah ya girmama shi a cikin al'ummarsa ya bashi matsayi shi yasa malam idan yazo aka ce gabaki ɗaya sahabbai malam sai su canje yanayi da in kafin yazo suna wasannin su da shakatawarsu amma yana zuwa sai ayi shiru in yana magana sakatu ka anna ala ru'usihim at-tayr yanda ka san tsuntsaye ne akan su idan annabi yana magana Allah ya ladabtar da su yace ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون شي فسبوا ده متين سان انا كاي مغانا ما كدا صوتي باي اذا النبي yana magana shiru ake kuma in za ai magana ba ai da karfi wannan ta sa wani sahabi shi Allah ya jarrabe shi yana da babban sauti ne in yana magana magana sa da karfi yake kowa sai ya ji ana saukar da wannan aya kawai sai ya daina zuwa masallaci annabi dai ne sai annabi ya gaba yana ce ina wani aika masa me yasa baka zuwa masallaci kaga cikin dabi'un sa yana bincikan waye zo waye bai zo ba saboda mutum ne mai son mutane ina wani sai ce ai bazan iya zuwa ba saboda Allah ya saukar da aya a daina daga sauci ni kuma Allah ya jarabe ni da babban sauki manzo Allah ce ka dawo ba da kai ake nufi ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa aka ce ku so shi kul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ألا يجيروا وسأبوا أن متى يسكفوا الدنيا يتي إذن إيا ينكو دا ينكو دا ينقوانكو دا ما تنكو وماذا جنكو دا دينكو da dukiyar da kuka tara da kasuwancin da kuke yi ba kwa so ya lalace ko ya kalle da gidaje da kuka gina kuka amintu kuka yadda da waɗannan gidaje su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zauna da jihadi saboda Allah to ku zauna ku jira sai Allah ya zo muku da al'amarinshi anan abinda ake nufi kar ku yadda ku fifita daya a cikin waɗannan abubuwa guda takwas da aka faɗa akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai suka nuna masa wafa'i suka nuna masa kauna malam a yakin Uhud ibn al-Qayyim yayi bayani yake cewa kucila Mus'ab ibn al-Umayr an kashe Mus'ab ibn al-Umayr saboda annabi Mus'ab sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn al-Umayr wani sahabi ne matashi makarancin al-Qur'ani dan gata kafin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mahaifiyarsa wacce take mai hali ta dauki nauyin sa ta dauki dukkan bukatunsa a duk makka ba wanda yake sa riga irin ta Mus'ab a duk makka ba mai kaisa turare irin na Mus'ab annabi yana zuwa yana kira sai Mus'ab ya ce na yi imani na yadda na bi mahaifiyarsa ta ce ka rabu da Muhammadu, ya ce mama ba zan rabu da Muhammadu ba, ka rabu da shi, ya ce ba zan rabu da shi, ta ce zan mutu in ba ka rabu da shi, ya ce wallahi ya umma lau kanat laki mi'atu nafsin, wallahi ya mama da kina da rai ɗari, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wallahi ba zan taɓa ganin annabi Muhammadu. Ta ɗauke masa dukkan taimako da suke masa. Malam matashin da yake saka sutura yake saka riga sai da ya waye gari malam. Wallahi malam da yake da zai sace gargare shi faci ne a cikin rigunarsa gaba daya. Malam da aka zo aka kashe shi a yakin Uhud, kun san ya aka yi aka kashe shi? Shi ne bodyguard ɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sahabbai sun tafi suna yaƙi, shi kuma ya kasa barin inda Annabi yake. Kawai kallo yake, wa zai kawo manzon Allah farmaki? In an harbo kibiya ya sa ya tare. Haka wani kafiri ya sace shi, malam ya sare shi ya kashe shi. Abin tausayi malam Mus'ab da aka zo da abin ne shi, wallahi malam ne kafirin da za a binne shi ya gagara. Shi ya sa, dan Allah ya tara maka duniya, ko ya baka mulki, ko ya baka sarauta, kar ka ɗauka ba kai ɗin ka fi kowa ne. Ganin dama ne na Allah don ya tarbe ka. Za ka sai aljanna da dukiyar da Ubangiji ya baka? Za ka nemi aljanna da mulkin da Allah ya baka? Malam aka zo za a binne shi, aka rasa likafani, aka jawo, aka rufe kansa, kafar sai ta bayyana. In an jawo an rufe kafar kansa ya bayyana. Annabi sai ya fushi da kuka, sai hawaye ya zo masa, ya ce ku lullube kansa, ku ɗauko ganye na tsauri, ku lullube min kafarsa, ku binne shi. Yau ga Mus'ab ibn Umair da ya ga gata ya zo ya mutu, an zo binne shi babu duka bane, amma su ne na gaba gaba a cikin aljanna insha Allah. Bayan shi Malik ibn Sinan, baban Abu Sa'id al-Khudri, shi kuma da aka zo a yakin Uhud aka fasa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam, akai harbi aka buge shi, ko da kwalkwalinsa hular kwanansa ta fasa masa kai, jini yana ta tsiyaya, malam bakinsa ya sa yake tsotse jini a jikin Allah saboda ƙauna. Malam idan fa ya tofar da yawo ya kas ya tofar cafkewa suke saboda ƙauna. Malam guminsa fa ba irin gumina ne ko naka ba, turare ake yi. Ya je gidan Rumaisa Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari, babbar mace ce, yana kai mata ziyara, ya je gidanta ya huta har bacci ya kama shi, ya yi gumi ya ji kashin fudar da ya kwanta, yana tashi fice alhamdulillah, ta sa abun matsewa ta matse wannan gumin ta zuba a kwalba, ta ce a duniya ban taɓa samun turare mai ƙanshi irin wannan ba. Idan an zo masa aski fa malam gashinsa baya faduwa ƙasa, ɗaukewa ake yi. Talha shi ne mai raba gashin Annabi, sahabbai kokawa suke akan gashinsa, kokawa saboda tabarruki ake yi da shi, ya tabbata asarun nabi yutabarrat biha, abubuwan Annabi ana tabarruki da su, guminsa, miyautsinsa, kagadinsa ana tabarruki da shi. Sai ya ce wa Talha ɗauki, idan an gama ka rarraba musu ka ba su ɗaya ɗaya yadda ya samu. Shi gashinsa baya faduwa haka a banza sallallahu alaihi wa sallama. Ruwan alwalarsa kadu ya kacceluna ala wudu'ihi, idan yayi ruwan alwala ya rage malam, ko ruwan alwalarsa da yake tsiga kamar ta kashe kansu saboda cinkoson amfani da wannan ruwan. Kana da wani mutum mai daraja sama da wannan? Kana da wani wanda dan adam aka taba yi maka bayanin matsayinsa da darajarsa, mutanen su suka yi masa wannan sama da wannan? Qatada ibn Nu'man, saboda tsabar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud, idansa gaba ɗaya aka cire shi, aka harbe shi, idan ya faɗo gaba ɗaya yana gale-gale, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya ɗauki idan da hannunsa ya ce buɗe, ya buɗe, ya maida idan, ya soka, ya maida shi, ya mai addu'a, ya ce idan nan ba idan da nake gani a rayuwata sama da wannan idan. Malam an zo za a yi alwala an rasa ruwa, sahabbai suka shiga uku, ya za a yi? Ya ce ku zo ku kawo ɗan ruwan da ake da shi. Aka kawo, sai ce duk ku zo ku yi layi. Ya kafa ya tsansa haka, kaga hakan nan, ya ce ku zo ku yi ta alwala. Kurin ruwa ya taɓalɓula, wani hadisi ne fa sahihi, ruwa ya taɓalɓula, asalin famfo kenan malam, ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba. Suka yi alwala suka sha har suka yi guzuri, ya dauki hannunsa ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam an je yaki aka kirawo shi yazo zai ci abinci wanda cikin sabai yake yace shi yace ga abinci nan an zo ka zo ka ci ya rasulullahi annabi yana zuwa sai yayo gayya sahabin ne yace subhanallah ni abincin da mutum da yake ne kuma annabi ya gayyato mutane shi saboda tausayinsa shi komai ya samu fa da wasu yake ci shi ba baya ba cin ya duba ne shi shi da abin da ya samu yana taimakawa ne ka zama ne irin wannan halin in ka samu wadata kowa ya ji wadata na so na san ka irin karatsa mutane kowa ya san ka samu amma ka zama gola ko gola yana sakewa ya dan harba ta shiga yazo shi har sallallahu wannan abincin fa da zai isa ba ya za a yi ya je wajen matarsa suna kuskure ce kai yaka ka ce wa matar kar ta sauke abincin ta bar shi akan wutar zan zo a ba ni ludin aka ba shi ya zo ya addu'a ya ce a zo a ta ɗiba a kawo kwano a yirga mutane mutum nawa ne ya ce to a rinka shigowa goma goma ya ce ya rasu abincin mutum ɗaya ne ba ya ce na ce ma goma goma za a shigo a tukunyar ba a sauke ba ana gaurayawa ana ɗiba ana zubawa ya ce ita zubawa a ta zubawa a ta zubawa a ta zubawa a wata riwaya shi yake zubawa yana zubawa goma su shigo su ci su ƙoshi duk hadamar da za su yi su ci su ƙoshi su fita goma su zo su ci su ƙoshi su fita goma su shigo su ci su ƙoshi su fita sai da kowa ya kare annabi ya ce a duba ba saura aka ce ba saura ya ce to ga abincinku yana nan malam abubuwansa na alkhairi suna da yawa ƙwarai da gaske Abu Dujana a ranar yakin Uhud Abu Dujana saboda tsabarsa manzon Allah daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi haka kawai ya kare annabi ana harbin kibiyoyi kafirai suna harbi kurin Abu Dujana yasa gadan bayan su kawai ya lalluɓe annabi a riwaya ake cewa Ibn Qayyim yake faɗa cewa idan aka harbo kibiya pow wallahi sai shani sai ya rike haka idan aka daɗa harbuwa sai ya rike Talha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jini yayi jini zai hau abin hawa sun kuyawa yayi gadan bayansa annabi ya taka ya hau sun bayar da rayuwarsu gaba daya don taimakon wannan bawan Allah la ilaha illallah shi yasa ranar da ya rasu Anas ibn Malik yake cewa Madina ta yi duhu irin duhun da bata taɓa yi ba saboda mun rasa uba mun rasa jagora mun rasa mutum wanda yake kamar ba mutum ba wasu habbai suka ce bai mutu ba daga cikin su akwai Anas akwai Umar da gaske Umar yazo yake duk wanda yake manzon Allah ya rasu sai yana tsare wuyarsa yazo masallaci ya samu masallaci a cike sahabbai ana jimami ya miƙe yace wanda ya sake cewa Muhammad ya rasu sai na yanke wuyar sai Malam Abubakar mai fitar da mutane daga cikin wannan rubu shi kuma yana wata unguwarsa gidan wata matarsa ya samu labarin ya taho ya ga garin din ya canja ya zo sarar da gidan Annabi a cike sallallahu alaihi wasallama ya samu Umar ya wuce bai masa magana ba ya shiga ɗakin matar tsaye da matar take ne Nana Aisha kuma ƴar ƙya ga Nana Abu Sayyidina Abubakar ya ga Annabi a lallube kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bude mayafi yayi wa Annabi sumbanta a tsakanin hancinsa da goshinsa yace tud hayyan wa maitan ya rasulullah kan shi kake kana raye kan shi kake kana mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai zai hada maka mutuwa guda biyu ba kawai ya juyo ya lallube shi yace ya Umar ya tarar da Umar yana huduba ya Umar ijlis zauna ya Umar manya sun yi magana Umar sai ya zauna sai manzon sai Sayyidina Abubakar ya hau minbari yace ayyuhan nas man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا من يوم المحاضرة دنونا سوليداريتي كما دن الله صلى الله عليه وسلم منونا منا تعرفش منا الله ودري دزاجي أن نبدا أكي دكاتون دن أتي ومزال الله صلى الله عليه وسلم أتفى فرنسا دشيو غبان كثر فرنسي بويبايا
aka ci mutuncin musulunci da musulmai wannan mutumin wallahi sai mu tafi kwanaki bila adadin muna bayani akan darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so kar ku manta ya ku al'umma musulmi wajibi ne alama ce ta imani in an taba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka nuna kana son annabi kuma duk yanda zaka iya bada gudunmuwa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yakin wallahi muna shaidawa duniya ba wanda ya isa faɗa da annabi wallahi in kai labari kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da zata tinkare shi ba a taba saba zagin annabi aka kai labari ba ba a taba cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba duniya gaba ɗaya ta shaida da kwalalarsa da matsayinsa da darajarsa kuma a duniyance wannan cin mutuncin ƴancin dan adam ne shi manzon Allah is he not a human being shi ba dan adam bane ba ina a human right where are you kuna ina in an taba mutum ɗaya a duniya ai kuna kawkazu ku ce kaza ku ce kaza me yasa ba ku yi magana ba me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya ta freedom of religion mutum yana da ƴanci ya yi addini ba akwai masu bautar itace ba ba akwai masu bautar dutse ba ba akwai masu bautar wuta ba ba akwai masu bautar jibril ba shaidan ba suna da ƴanci to dan me za a zo ana taba mana abin da muka yarda da shi muka aminta da shi me ya alaƙar yin mutumin annabi a zage shi an hana musulmi sallah an rufe musu masallatai dukkan kungiyoyi na addini a ƙasar Faransa ana ta rufewa har wani ministan ya fito kuma nan ne yake magana cewa su suna murnar ma ba su taba ma rufe masallatai da rufe wuraren addini musulunci ba irin wannan shekarar ba kaga mutane suna sallah a titi suna yawo da portable microphone portable loudspeaker sai dai in sallah ta kama su kawai su tsaya a titi su yi sallah dan rufe musu masallatai duniya ta zuba ido tana kallo ba za a yi magana ba Allah wadare da wannan abu muna fatan Allah ya ba addini musulunci kariya Allah ya ba mu kariya da kariyarsa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya tashe mu cikin cutar sa kuma ya sanya mu cikin wanda zai ceta yawmul qiyamati wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum